Mai sauraro, assalamu alaikum. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Tare da ni, Aisha Mu'azzu. Yau shirin yanayi da muhalli zai yi nazari ne akan yadda gurɓatacciyar iska take tasiri ga lafiyar ɗan Adam.
Sai ya kawo wasu cututtuka da dama, har da wanda ake ce a turanci stroke, ko kuma ischemic heart disease, ko kuma wuyan numfashi.
Ƙalubalolin da suke kawo taskaro ga harkokin yanayi a Najeriya.
Za ki tarar da babu wani tsari na musamman da kamfanona suke da shi. Ko da yake akwai wani tsari da suke da shi a dokan, shi wanda ake ce ma corporate social responsibility.
Irin matakan da kasar Ghana take dauka domin shawo kan matsalolin sauyin yanayi.
Ministan da ke kula da muhalli ta umarce 'yan kasa kowa ya yi kokari ya ba da nashi gudunmuwa.
Da kuma abubuwan da suka kamata al'umma su kiyaye a Nijar domin shawo kan matsalar ambaliyar ruwa, musamman ma a wannan lokaci na damuna.
To gida dai wanda ba a yarda da shi ba sosai, ya kamata a ce an zo an tada shi an daga gyara yadda ya kamata a gyara, don saboda ka a zo ruwa su fara kuma a je a koma irin wancan abu da ba a so.
Madalla. To kamar yadda mai yiwuwa mai sauraro ya je a shirinmu da ya gabata, Dr. Idris Muhammad Liman, babban likita a asibitin ƙasa ta Najeriya, ya yi bayani akan yadda gurɓatacciyar iska take tasiri ga lafiyar ɗan Adam har ma ya kai ga mutuwa. To a yau Dr. ya ɗora ne akan wasu daga cikin irin cututtukan da za a iya cin karo da su idan aka juri shakar gurɓatacciyar iska.
Don iskar oxygen zai hare, kuma iskar da shi yake numfashi ke yana fitar da shi shine carbon dioxide, ba iskar shaka ba ne, sai ya zama mutum zai yi choking da carbon monoxide ko carbon dioxide. Ya taba ji cewa ai mutum ya dawo ya kunna mota a cikin gareji, ya rufe gareji, ya yi bacci a cikin mota, glass a buge da shauransu. Wannan bututun mota da yake silencer da yake fitar da hayakin nan zai iya zama mai ya yi replace iskar shaka a wannan gurin, ya koma carbon monoxide na da yake fitowa, mutum zai iya mutuwa. To amma in a daki ko a gari ne, zai dan dauki tsawon lokaci mutum ya mutu ba, amma zai iya kawo wasu cututtuka da dama, har da wanda ake ce a turanci stroke, ko kuma ischemic heart disease, ko kuma wuyan numfashi da kansa.
Shine asthma kenan.
Wato chronic obstructive airway disease. Asthma yana ciki. Wanda suke da asthma zai iya lalacewa ya fara daina nishi a sama-sama. Idan mutum yake shaka wasu gurɓatacciyar iska har na tsohon lokaci, zai kai ga zama masomi wasu daji, musamman daji na huhu da sauransu. Amma wasu gurɓatacciyar iska da idan mutum ya shaka zai iya haddasa mashi ciwon huhu, wanda muke cewa pneumonia. To har yana ido yana cikin abin da in mutum yana shaka gurɓatacciyar iska zai iya kawo ma.
Shi kuma Al-Amin Ibrahim Al-Amin, mataimakin shugaban Phoenix Renewable Group, ya ce akwai buƙatar mai da hankali wajen kula da muhallinmu, musamman ma la'akari da irin ƙalubalolin da Najeriya take fuskanta wajen shawo kan matsalolin sauyin yanayi.
Ta ɓangaren gwamnati kenan, ta ɓangaren kuma ainihin 'yan kasuwa da masana'antu, za ki tarar da babu wani tsari na musamman da kamfanona suke da shi. Ko da yake akwai wani tsari da suke da shi a dokan, shi wanda ake ce ma corporate social responsibility, wanda yake mu yanzu ma a climate community mun yi upgrading nashi ya koma abin da ake ce ma ESG, environmental, social and governance. Za ki tarar da basu da wani tsari na musamman na kula da muhallin da suke gudanar da kasuwancinsu. Ne kuma za ki tarar da yanzu ko da yana abin da ake na sha'awa, da za ki tarar da mutum ya yi gini, ya zo ya ɗan yi gadin, ya ɗan sa bishiyoyi, ya shuka haka da sauransu. Yanzu irin wannan matsarin babu. Za ki tarar da mutum ya zo ya tarar da daji, ya sare, ya yi gini inda zai zauna, ko da ya shuka bishiya ɗaya ko biyu, ko ma don amfanin kansa wanda za ta rinka ba shi inuwa. Za ki tarar da babu wannan tsarin a ɗaiɗaikun mutane.
A nasa ɓangaren kuma, Malam Muhammad Jafaru Ɗankwabiya na ƙungiyar Center for Climate Change and Food Security a Ghana ya yi bayani ne akan irin ƙoƙarin da ƙasar Ghana take yi don shawo kan matsalolin sauyin yanayi da suke fama da su, da kuma yadda aka raya ranar muhalli ta duniya a ƙasar.
ta san Ghana tana kokarin cimma burinta da kuma burin da aka sanya na Sustainable Goals wanda ke nufin kiyaye muhalli. To shekaran ga kamar yanda aka saba an kammala bukin ne, ko in ce an soma bukin da wasu sare-sare mabambanta. Na farko, ministan da ke kula da muhalli ta umarce 'yan kasa kowa ya yi kokari ya ba da nashi gudunmuwa wurin cimma wannan buri. To kowa kuma ya san cewa yau kasar mu Ghana tana huskantan matsaloli mabambanta in an lura da halin da muhallin mu ke ciki. Ababai guda uku aka sa himman yin kokari a samu rage irin matsalolin da take kawowa. Na farko, in mun lura, Ghana tana yaki da aiki na neman zinariya wanda doka bata sa mata hannu ba, wanda muka fi sani da galamsi. Wannan yana cikin manya-manya ayyukan da ke balakutar da muhallinmu, saboda masu yin ta ba waɗanda aka sa musu hannu daga ofishin gwamnati ba ne. Shi yasa suna yin ta ne yanda suka ga dama, suna yanka itacuna ba su shukawa, suna bata irin ruwan da ke gudu a cikin wannan daji.
Shi kuma Dr. Katullu Lawal Gabciya, shugaban hukumar da ke hasashen yanayi a Nijar, ya yi jan hankali ne akan matakan da suka kamata al'ummar Nijar su ɗauka don rage raɗaɗin ƙalubalen da za a iya fuskanta har idan aka samu ambaliyar ruwa.
Da dama na zai fara kan magidanci yana tashi yana gyaran gida. To gida dai wanda ba a yarda da shi ba sosai, ya kamata a ce an zo an tada shi an daga gyara yanda ya kamata a gyara, don saboda kar a zo ruwa su fara kuma a je a koma irin wancan abu da ba a so. To shi kuma amma baka da halin yin haka nan, to don Allah ko dan bukka ko dan ruwa za a yi a kusa a lufa masa laida. Ina ga kamar yanzu ruwa sun gabato gabas haka masu ƙarfi, to sai a sa iyali har ruwan nan ya wuce. Wataƙila sa a dace a haka nan. Misali, 2022 bisa arakan ambali a Nijar, mutane 205 suka rasu, kuma sanadiyan yawanci bisa wannan hada gidaje da yake ake yi, tunda gidajen laka ne gare mu, kuma yawanci sun juma, kuma ruwan irin na yanzu irin na sauyin yanayi ne masu ƙarfi, to lalle ya kamata a yi hatara.
Mi sauraro, iya abinda lokaci ya ba mu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Amma idan mai duka ya amince, za mu dawo da wani sabon shirin zuwa makon gobe. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu, sai kuma lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Julie Lathers Gresham da ta daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake muku fatar alkhairi.